Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1931 da 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuwashin ranar Alhamis 28 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
To Mala Ibrahim, al'umman kasar Liberia na jiran jin sunan sabon shugaban kasar su bayan da aka kammala zaben raba gardama tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu. Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da ke can Liberia ya tofa albarkacin bakinsa akan zaben. An hallaka 'yan tawaye da dama a farmakin jiragen sama da Amurka ta kai a kasar Somalia. Sannan babban madugun 'yan adawar Rasha kuma so yake kowa ya janye jikinsa daga zaɓe nan gaba don hana shugaban ƙasar na yanzu ya ci gaba da mulki.
To kanin labaran kenan, wasu miyagu da aka damƙe sun bayyana dalilansu na garkuwa da kuma kashe mutane.
Mayan musu sun kace tunda bai ka kuɗi mu kashe shi.
Talaushi ya ja man harko.
To ko me kowane hali dan shugaban Najeriya Yusuf Buhari ke ciki bayan hatsarin mashin?
Ba wani damuwa cikin nufin Ubangiji, jiya dai za a yi ta amma Allah ya yarda mutane su kwantar da hankalinsu.
Za kuma a ji cewa saboda yawaitar miyagun ayyuka da shan kayan maye, malamai a jihar Niger sun yi ta yin kai dauki. Kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafa da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Al'umman kasar Liberia na ci gaba da jiran sunan mutumin da zai zama sabon shugaban kasar su a daidai lokaci da jami'an hukumar zabe ke cin gaba da kirga ƙuri'un da aka jefa a zaben baya-bayan nan na raba gardama. Tsohon zakaran kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne suke fafatawa gadin ɗayansu ya gaji shugaba Ellen Johnson Sirleaf, wacce ta ƙare wa'adinta na biyu da kundin tsarin mulkin Liberia ya yarje mata. Duk da cewar hukumar zaɓen ta Liberia ta faɗa a shafin Facebook cewa watakila a yau Alhamis za ta bayyana sakamakon zaɓen, tuni George Weah ya bayyana imaninsa cewa shi ne zai lashe.
I know that I'm going to win. I'm not associated with losing. So this victory.
Ina cikin murna kuma ina kyautar zaton zan yi nasara. Ba ni da wata alaka da rashin nasara. Ina karfafa zaton samun nasara kuma zan lashe zaben. Masu lura da yadda aka gudanar da zaben waɗanda suka hada da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sun zagaya rumfunan zaben daban-daban, kuma dukkan alamu sun nuna cewa an gudanar da shi ba tare da fuskantar matsaloli da yawa ba. Game da wanda ake jin shi ne zai lashe zaben kuma tsohon shugaban Najeriya ya ce,
so one person must win, that person is a Liberian, the person who loses also.
Yace dole ne mutum guda zai nasara, kuma wannan mutumin dan Liberia ne, haka shi ma wanda zai za a kayar dan Liberia ne, don haka ba zancin nasara ko rashin nasara bane. Idan kai nasara kai murna, amma kuma kai murna da kowa saboda ka zama shugaban kasar baki daya. Idan kuma an kayar da kai, ka dauki kaddara kamar namiji. Masu sukan lamirin Buake dan shekaru 73 da haihuwa sun ce bai yi ma kasar komai ba a matsayinsa na mataimakin shugaba Johnson Sirleaf. Su kuma masu sukar wiya mai shekaru 51 a duniya sun ce ba shi da cikakkiyar kwarewa a harkar siyasa da kuma gudanar da mulki.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa wani hari ta sama da aka kai a Somalia a jajibirin Kirsimeti ya kashe mayakan Al-Shabaab 13. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta ce gwamnatin Somalia ta taimaka wurin shirya kai wannan farmakin arewa masu yammacin Kismayu. Rundunar ta ce farmakin ya auna 'yan ta'adda ne a yayin da suke shirin kaddamar da wani hari a kan sansanin sojin Amurka. Amma sai aka yi sa'a sojojin wata ƙasa da Amurka ke kawance da ita suka ruguza aniyarsu. da farmaki daga jirgi mara matuki kuma ya kashe mutane 13, inji komandan rundunar Somalia a yankin a hirarsa da muryar Amurka. Amurka ta kai farmaki ta sama akan Al-Shabab sau 30 a cikin wannan shekarar, ciki har da amfani da jirgi mara matuki da ya auna sansanin horar da mayakan 'yan ta'addan a watan da ya gabata, kuma ya kashe 100 daga cikin su. Wani babban hafsan sojin Somalia ya faɗa a jiya Laraba cewa sama da mayakan Al-Shabab guda 20, ciki har da ƙananan komandoji 2, sun miƙa kansu ga rundunar Somalia a cikin makonnin 2 da suka gabata.
Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya nemi mutanen Rasha da su shirya gagarumin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar a ranar 28 ga watan Janairu mai zuwa domin ba da goyon baya ga ƙauracewa zaɓen ƙasar mai zuwa. Navalny ya kira ga a gudanar da zanga-zangar ne a jiya Laraba, ranar da shugaban ƙasar Vladimir Putin ya gabatar da sunansa a matsayin wanda zai sake shiga takarar zaɓen shugaban ƙasa na nan gaba. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna akwai yiwuwar Putin ne zai sake samun nasarar samun wani wa'adi na mulkin shekaru 6 idan aka gudanar da zaɓen a ranar 18 ga watan Maris na shekara mai zuwa. An haramtawa Navalny shiga takarar ne saboda hukuncin ɗaurin talala da aka taɓa yanke masa, abinda ya ce an yi masa ƙage ne. Ya ce Putin, wanda ya kwashe shekaru 17 a matsayin shugaban ƙasa ko prime minister, ya daɗe kan mulki. Sai dai kuma ƙasashe da ke ƙawance da Rasha sun yaba wa Putin da maido wa ƙasar martabanta, kuma ya inganta matsayinta a shugabancin duniya da ba da taimakon soji a Syria da kuma Ukraine.
'Yan sandan ƙasar Puerto Rico sama da 2000 ne suka kira ma'aikatarsu suka nemi hutu saboda sun ce ba sa da isasshiyar lafiya ranar Kirsimeti, yayin da suke fuskantar matsalar rashin samun biyan albashi a kan lokaci duk da aikin da suke wa ƙasar, wacce ta sha fama da mahaukatan guguwar Irma da Maria a cikin watan Satumba. Rahotanni daga San Juan, babban birnin ƙasar Puerto Rico, a wannan mako na cewa wasu yankuna sun fuskanci ƙarancin tsaro, inda 'yan sanda uku kawai ke kula da garuruwa hudu lokacin hutu, yayin da ake ƙara samun matsalolin tsaro a garuruwan da ba su da wuta. A daidai lokacin da tsibirin ke ƙoƙarin farfadowa daga iska da nau'ukan guguwa da suka afka masa, hukumomi sun ce 'yan sanda sun yi aikin tsawon sa'o'i 12 zuwa 16 a duk rana domin cike gurbin 'yan uwansu da ba su fito aiki ba, don sace-sace daga musamman ma masu satar injinan wuta na janareto na ta yawaita. To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jihar Kogi, inda wakilinmu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Hassan Maina Kaina ke tafa da labarin damke wasu rikakkun miyagu 30 da aka yi, ciki har da makasan wani Bature kwanan baya. Hassan Garita.
Today we'll be parading before you a total of 30 suspects.
Akakin headquarter rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, CSP Moshir Jimo a nan Lakwaja, babban birnin jihar Kogi, ke nuna wa 'yan jaridu gungun wasu rikakkun masu satar mutane da suka addabi jihohin Kogi, Edo, Delta, Oyo, Ogun da ma babban birnin tarayya Abuja.
These are notorious.
Cikin waɗannan gungun masu satar mutane, har da waɗanda suka sace wani Bature ɗan ƙasar Portugal, ma'aikaci a kamfanin simintin Dangote da ke Obajana, sun nemi diyyar naira miliyan 70, kuma ɓarayin suka ce Aliko Dangote ya tura musu da kuɗin amma ɗan saƙon ya rage, al'amarin da ya harzuka su, su kuma suka bindige wannan Bature da ma ƙarin wasu 'yan sanda biyu da ke kare lafiyarsa. Ga dai ƙarin bayanin da su waɗannan ɓarayi suka yi min.
Abokina, me sunanka?
Tuna na Yahaya Bello.
Ina ne garinku?
Inda aka haini a Kaduna.
Kaduna wani wuri?
Kuyallo.
Me yasa ka cikin wannan aikin na kama mutane?
Talaushi ya jaman harko. A lokacin da muka kama ma'aikacin Dangote Bature ne.
Na'am, kuka nemi a baku nawa?
Muka nemi a bamu miliyan 70. Dangote ya turo su zuwa Bello ya rike.
Wa Bello?
Shine manajan Bature. Ina ladama, ina tuba, ai man ahuwa.
Kafin ka fara kama mutane, aikin me kake yi?
Aikin kiwo, ni bayin lashe ne.
Me yake kake sunanka?
Sunana Abubakar Hassan. Ni dan Neja City ne.
A ina a Neja?
Kwanta Gore local government.
Ka taba yin karatun boko?
An taba yin karatun boko sai na Arabi.
To me yasa ka shiga cikin aikin kama mutane?
To wallahi wannan shine na kama Baturen ga shine na farko gare ni wallahi kuma shine na kashe rayuwata.
Kai ne wanda ka kashe Baturen kamfanin Dangote?
Eh
me yasa ka kashe shi?
Saboda waɗannan su an mayan musu sun kace tunda bai kawo kuɗi mu kashe shi. Su ce to shi fa wanda ce zai bar kuɗi ce 1500 zai kawo. Da ce 1500 waɗannan suna gari sun ban mu daji muna tsar da shi suna gari sai muka kira muka ce ga wannan abin da wannan ce zai ba su afa. Sai sun kace ina wannan kuɗin da zai ba su amma kada mu yadda mu karbe su. Mu kashe shi mana mu zo mu kawo musu bindigogin su da mun ka kashe shi mun ka je mun karbe su sun ka karbi kayan su kuma.
Wani ƙarin abin da ya ji hankalin ƴan jaridu kuma shine yadda waɗannan barayi ke amfani da manya-manyan bindigogi waɗanda ƙarfin ya mafi na 'yan sandan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Lakwaja, jihar Kogi, Najeriya.
Amin kuma a gaida Hassan, har yanzu dai game da batun na tsaro da ma shaye-shaye na kayan maye da kan yaɗa fitsara da ta'asa, Majalisar Malaman Addinin Musulunci Shiyar Jihar Niger ta yi zama inda ta yi tayin kawo ɗauki. Mustapha Batsari gare ka.
Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban sakataren majalisar limaman.
Zama lafiya shine kashin dukkan kowane cigaba, kuma saboda girman jihar nan tsaro yana tabarbarewa ta wasu sasanni, zamu ba da namu gudunmuwa.
Wace irin gudunmuwa kuke ga za ku bada?
Gudunmuwa babba, jami'an tsaro suna buƙatan a ƙara wayar da su ta gefen addini. Idan suka sa tsoron Allah a cikin zukatansu, in dai rai ya tafi a aikin nan su san cewa shahada ne kuma aljanna ne. To musulmi su gane wannan, waɗanda ma ba musulmi ba su san sacrifice suke ma ƙasa, ko da babu rabo a can Allah zai saka musu annan, a wayar da kawunansu ta gefen addini.
Makaddashin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso, wanda ya halarci wannan taro, ga abin da yake cewa.
Malamin a fahimta da jama'a, duk kowane lokaci wanda aka yi sallah a gaya ma jama'a kowa ya zama tsoro na kanshi. Duk abu wanda suka gani wanda ba su saba gani ba sai a sanar da hukuma. Ya kamata su malamin su tashi tsaye a fahimta da jama'a yadda abubuwan da ke tafiya game da tsaro. In an yi wannan kaga mutane za su samu fahimta.
Me kuke yi na shawo kan lamarin tsaron nan, ganin abun yana ƙara ci gaba yanzu?
To ai yanzu maganar tsaro magana ne wanda gwamnati kullu yana kai. Kullu su security agencies suna nan suna aiki kowane, amma wani lokaci su ma su masu yi haikata wannan abubuwa suna nan suna kallo mu. So muna yi plan kuma su suna yi nasu. Amma insha Allah ba za mu bari fa, za mu bi su kowane suke.
Daga bisani dai majalisar limaman ta ce za ta rubuta takardar koki zuwa ga fadar shugaban Najeriya domin ganin an rage kuɗin kujerar zuwa aikin hajji da ya haura sama da naira miliyan 1.5 a aikin hajjin da ya gabata. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari amma aminan Niger. Daga mana kuma bari mu dawo babban birnin tarihin Najeriya Abuja, mu ji halin da Yusuf Buhari ɗan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ciki bayan wani hatsarin mashin. Madina Dauda gare ki.
Idan za a iya tunawa, wasanni da matasan suka saba yi na shekara da shekaru, musamman ma lokutan hutu, ya sanadiyan raunana 'ya'yan ministoci, a baya ma har an rasa rayuka. Ko da yake babu wani bayani da ya nuna cewa Yusuf Buhari yana cikin waɗannan matasa masu wasanni da ababen hawa. Mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Garba Shehu ya yi min bayanin yadda abin ya auku.
To hakika tsotsayi ya sami yaro na shugaban ƙasa Yusuf Buhari akan babur a Gwarinfa a nan cikin garin Abuja. Ya samu karaya kuma ya samu ciwo haka a kansa. An kai shi asibiti a nan Abuja, an yi masa aiki inda ya ji ciwo a kansa, kuma kafar ma ɗansa da yamma an yi masa ɗori. yana nan a asibiti shi su kansu iyayen duka sun je asibitin sun ganshi ba wani damuwa cikin nufin ubangiji jiya dai za a yi ta amma Allah ya yarda mutane su kwanta da hankalinsu
to wannan abu dai abu ne da ya kamata ai juyayye a kansa amma akwai kuma mamakin cewa me zai kai dan shugaban kasa Hawa Babur a wannan lokaci
shi dai wannan abu dai ya riga ya faru a tsotsaye aka ce baya wuce rana ko ba mahayin Babur bane indai tsotsayen yayi kira ni abin da na dauka kenan Allah ya kawo kuma sai ai godiya tunda har yanzu dai ba wani labari na cewa ya shiga wani hali mawuyaci da ba za a sare ko mutum zai fita ba
ya mahaifiyarsa ta koka da halayen da asibitoci ke ciki shi ma mahaifin da yayi rashin lafiya sai da ya nemi lafiya a kasashen waje to shi ma nan za a bar shi ko dai za a fidda shi kasashen wajen
to a halin gaskiya ni dai yanzu ba a yi min bayani akan wannan ba likitoci kwararru sun masa aiki kuma yana kwanciya a asibitin shugaban Muhammadu Buhari da uwar gidansa ita Hajiya Aisha Muhammadu Buhari suna godiya ga kyakkyawan kalamai da addu'a da ake ta waɗansu kuma muna godiya ga sauran jama'a kuma Allah ya ba shi lafiya
Madina Dauda sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to Allah ba Yusuf lafiya a kuma gaida Madina kafin mu ci gaba ga wannan
da alamu da yanzu tsuguna bata kare ba game da rikicin cikin gidan da ya taso cikin jam'iyyar APC kan ciwo bashin da gwamnatin jihar Kaduna ke son yi domin kuwa a yayin da gwamnatin jihar Kaduna ke cewa ana gab da karkar komai dan ciwo wannan bashi shi sanatan shiya ta biyin jihar Kaduna da ke shugabancin committee da zai amince a ciwo wannan bashi a majalisar dattijan tare Najeriya ya ce akwai sauran aiki ja
to sai a biyo mu a shirmu na hantsi a ji ko me yayi ja din shi ba wuta ba yanzu kan bari mu za ku da gefe Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna tare da mu shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa inda muke kawo muku waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekara ta 2017 da ke karewa Kwana ɗaya bayan rantsar da shugaban Amurka Donald Trump, mata suka gudanar da gagarumin gangami a birnin Washington DC da kuma manyan biranen ƙasar da ya samu gagarumin goyon baya domin jawo hankalin shugaba Trump kan waɗansu muhimman batutuwa da suka tsone wa Amurkawa ba mata kaɗai ba ido da suka haɗa da 'yancin mata, shirin ƙayyade iyali, shige da fice, bambancin jinsi, kare haƙƙin tsirarru, sauyin yanayi, kare muhalli da dai sauransu. Ganin yadda aka gudanar da wannan gangami a sama da birane 600 na duniya da aka yi kiyasin sama da mutane miliyan 2.5 suka halatta ba tare da tsirawa wani hannu ba muka nemi jin ko yana yiwuwa mata su iya mancewa da bambance-bambancen addini da kabilanci da bangaranci da siyasa su iya magana da yawu daya da nufin cimma manufa daya a kasashen mu masu tasowa wakilinmu Madina Dauda ta tattauna da Madam Pauline Talin Tsohuwar ministan kimiyya da fasaha ta Najeriya kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnatin jihar Plateau da Maria Ibrahim Baba wata ƴar kasuwa a Najeriya Pauline Talin ta fara da bayyana muhimmancin wannan taro
taron na mata ta nuna cewa mata sun fara nuna haɗin kai idan abu ya bace amma bai kamata a bari sai ya bace ba domin abinda mata ma suka yi da ya taimaki Trump ya ci zabe ya kama mummunan bakin ciki abinda na gani domin musamman matan aure ne sun fi yawa da suka goyi bayan shi at the last minute within those 10 days wannan ya kama bakin shi ke kwarai domin mu muka jawa kanmu saboda haka bana son kuka bayan mutuwa
to ke me kika gani a yadda mata suka fito suka yi cha na bayyana damuwoyinsu
gaskiya ni aguna fitowar da suka yi sun nuna cewa sun san
ciwon kansu, kuma sun san abin da ya dame su, kuma dole su fito su nuna duniya cewa fa wannan mutumin fa wannan bawan Allah fa su basu amince da shugabancin sa ba, saboda sun ga alamun kamun ludayensa daga furucin sa tun daga farko.
Wannan al'ada da matan Amurka suka fito da shi abu ne da aka saba yin shi shekaru sama da 200 da suka wuce. Kina ganin za mu kai ga lokacin da matan Najeriya za su iya haduwa su bayyana damuwoyinsu kamar yadda wannan ya faru?
Kwarai, na yadda cewa mun kusa, domin ai komin rashin hankalinka in wuta ya kona ka sau daya, ya kona ka na biyu, na uku ba za ka yi ta kuma ya sake kona ka ba. Saboda haka yanzu rashin haɗin kanmu ya fara nuna mana cewa lokaci ya yi, dole kawai mu dawo gida mu haɗa kan.
Ta yaya za mu yi wannan? Domin har yanzu in kin lura a ɓangaren arewa sai ki ji ana maganan bambancin addini, in kika je ɓangaren kudu sai ki ji ana bambancin ɓangaranci. To yaushe ne har mata za su haɗu a Najeriya?
To dole mu mata mu tashi mu yaki wannan, domin kuwa mace rashin duk wanda kika ji ya kawo siyasan addini bai da gaskiya. Domin kuwa ɗan siyasa na son ƙuriyan mai tsafi, Krista, Musulmi, ko da wani addini ne kana son ƙuriyan kowa. Saboda haka wanda zai kawo maganan addini a siyasa bai da gaskiya. Daya kenan. Na biyu, mata lokaci ya yi wanda dole kawai mu haɗa kai mu tabbatar mun tsaya da murya ɗaya, domin ba a yi wannan ba zai taɓa yiwu ba. Amma kuwa idan ma wasu suna halin da bai cancanta ba, kaɗe ya dame wanda suka riga su yi niyya. Domin na ɗauki irin wa'annan masu ɓata al'amura suna so ne su kwaɓa su tattazaune su yi, Allah ba zai yarda ba. Domin ƙasar nan inda kuwa mun samu haɗin kai mun fidda maganar kabilanci da addini, Najeriya ba irin ƙasa irin ta a duniya.
A cikin hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, barista Huwaila Ibrahim ta bayyana tarihin wannan gangamin mata da kuma manufarsa.
Idan aka rantsar da shugabannin ƙasa, za ka ga an fito, mata sun fito haka, an sadar da saƙo. Kamar wannan abin sun ɗauke shi ne kamar wani kafa ta shigar da saƙo. Amma wannan gangamin da suka yi daban ne a cikin gangamin da aka saba, don ba a taɓa irin shi ba. Kuma da aka tashi, abubuwan da aka taɓa ya virtually ya taɓa kusan komai da ya shafi rayuwa. Don kuma sannan akwai mutane da yawa da zaka gani da ake respecting, da ake girmamawa, ake ganin girman su idan ana maka magana abin nan kare ƴancin mata. A America irin su Gloria Steinem duka na gan su, har mutanen ma da ba za ka taɓa tunanin za ka gan su ba, irin abin nan irin taron da aka yi na Los Angeles za ka ga su Madonna, su Angela Bassett ma na ga ta yi magana, su abin nan Scarlett Johansson duk sun fito sun babba da saƙuna. Kuma kowa abin mamaki da abin sha'awar, duk mutumin da ya zo za ka ga saƙon da zai sadar daban ne, kuma saƙo ne mai muhimmanci. Kuma idan ka ɗauki saƙon gundarin saƙon ka ɗauke shi ka duba, za ka ga saƙo ne wanda yake saƙo ne wanda ya shafi kowa da kowa, kuma ba wai America ba. Kuma gaskiya wannan ya nuna cewa mata lokaci ya zo wanda an zo an haɗu, ciwonmu ɗaya ne, warakanmu ɗaya ne, damuwarmu ɗaya ce, kuma a zauna a yi magana da murya guda ɗaya. Kuma abin mamaki, wannan abin ba wai mata ne kaɗai suka yi ba, duk namijin da ya tashi ya magana sai kaga yayi magana abin sha'awa, sai kaga ya tashi yayi magana akan abin da ya shafi mace, kuma ya ce yana bayan wannan abin 100%.
To gashi can ana tare rantsuwar kama aiki nan, mata da ma goyen bayan wasu mazaje suna yin gangami akan saƙon da ya shafi rayuwar mata da ma yara misali. Kuma an yi abin nan an gama lafiya, ya za ki kwatanta shi da yadda idan abin ne ya kasance a ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka musamman Najeriya?
To ai gaskiya dai kam su dai ni ban ma na daɗe ban ga abin da ya burge ni ba a komai da komai kamar wannan taron da suka yi. Saboda duk inda ka gani in ka kalla a talabijin makarantawa kai ta yanar gizo za ka ga cewa taro ne aka yi shi na lumana mai daɗi. Su kansu jami'an tsaro sun ba da haɗin kai sosai, su kuma masu yin taron za ka ga irin baka ma san wani ba, amma kawai ya zama kamar ɗan uwanka. Amma an yi an gama lafiya, saboda su irin ka san doka kuma ka san iyakacin limitinka. Ka san mu babban matsalarmu a Najeriya, kaga akwai abin nan doka ta bada damar ayi gangamin irin wannan ta bada dama kuma in ma zanga zanga ne na lumana ta bada damar ayi amma mu jami'an tsaron mu koda mu kowa ma zan ci bazan ce jami'an tsaro ne kadai masu laifi ba kowa yana da laifi irin nashi idan kaga su jami'an tsaron in an zo irin wannan gangamin sai kaga sun zama suna gani kaman wayannan mutane ne da suke yin abu ba sa kare interest din gwamnati duk mutumin da zai fito ya ce zai yi gangami ko wani abu dama ai an mishi ba daidai bane ba kuma neman hanyar da zai sadar da sakon shi yake ta lumana to amma kaga su jami'an tsaron sai kaga akan su tsaya su aikin su ku zauna kawai ku kalle mutane su yi abin da za su yi maganganun da za su yi wanda zai dauka sai da sakon su a kama gaban sai kaga abu yana nema ya ci tira su kuma mutane zaka ga akwai mutane da zaka ga sun zauna an zauna an tafi a matsayin lema guda daya ana tafiya to su kuma akwai yan zaune gari banza waɗanda su dama kawai su kuma nema suke yi kawai su ga irin dama irin wannan ta samu su zo su hargitsa taro to duk irin waɗannan kaga wannan shi kanshi wannan taron da a cikin tattaunawa da muke da abokan aiki na nake cewa nake kaga wannan taron ya kamata a ce mun dauka darussuka da yawa akan wannan taron a abin nan fa a Africa gabaki ɗaya nake kuma particularly a Nigeria
come on girls did you believe in love cause I got something to say about it and it goes a little something like this don't go for second best baby put your love to
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin darussan da mata a kasashe masu tasowa za su iya koya a wannan gangami. Tuni aka ce maganin mantuwa. Idan mai saurare na bukata, yana iya samun wannan shirin da kuma sauran shirye-shiryen da muka gabatar wannan shekara a shafinmu na internet. Muna kuma miƙa godiya ta musamman ga wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ta fannoni daban-daban domin ganin nasarar shirin domin iyali da kuma fatar mun cimma gurin shirin na inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Muna kuma fata za mu shiga shekara ta 2018 cikin ƙoshin lafiya da wadata da alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To a gaida Inar Rusu Amal yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Al'umman ƙasar Liberia da ci gaba da jiran sunan mutumin da zai zama sabon shugaban ƙasar su a daidai lokacin da jami'an hukumar zaɓe ke ci gaba da ƙirga ƙuri'un da aka jefa a zaɓen baya-bayan nan na raba gardama. Tsohon zakaran ƙwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne ke fafatawa wurin ganin ɗayansu ya gaji shugaba Ellen Johnson Sirleaf wacce take kare wa'adinta na biyu a wanda kundin tsarin mulkin Liberia ya yarje mata. Duk da cewar dai hukumar zaɓen Liberia ta faɗa a shafin Facebook cewa watakila a yau Alhamis za ta bayyana sakamakon zaɓe, tuni George Weah ya bayyana imaninsa cewa shi ne zai lashe zaɓe. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a jiya Laraba cewa wani hari ta sama da aka kai a kan Somalia a jajiberin Kirismeti ya kashe mayakan Al-Shabab 13. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta ce gwamnatin Somalia ta taimaka wurin shirya kai wannan farmaki a arewa maso yammacin Kismayo. Madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya nemi mutanen Rasha da su gudanar da wata gagaruman zanga-zanga a faɗin ƙasar a ranar 28 ga watan Janairu mai zuwa domin ba da goyon baya ga kaucewa zaɓen ƙasar mai zuwa. Navalny ya yi kira da gudanar da zanga-zangan ne a jiya Laraba ranar da shugaban ƙasa Vladimir Putin ya gabatar da sunansa a matsayin wanda zai sake shiga takara.
Domin sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Baba Makeri da ya tare da wanda hada mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Carl Stalin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.